سيبا بتاتو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهدوة أولا قريمي البركة قريم جالينغو قريم مالهم دكتور إبراهيم جالو جالينغو mun haduwa anan saboda mu tsaya dan uwan mu murna na samun karuwa na aure wanda shine Sanusi waye babata tu Sanusi babata tu shine gayyato mu domin mu tsaya shi murna na samun karuwa da yi na aure. Muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka a cikin auren, ya bada zaman lafiya da zuriya ta gari. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهي تتي الدعوة من زمان الله تسلم يسنى تاعي وما أورتا باين هكا أبن دعاك تيني مغانا أكانسا تيني مهمان تين كارين أوري. So إنا جي سنزا بيوانا نتوفيك تين سوى لشي أنغوان كاري زي كماني قوة نزو وجين سينا قزا أحداني فتا جماتا da ya kamata a ce maza zalla ne a waje sai suke ne magana ta yanda nake so. To amma da Allah ku hakuri mata, kada ku jawo shi na musamman wanda ba mu suke shi ba. Duk abu da aka ce maka shari'a ne ta zo da shi ai yana da kyau ne. Ka'ida ta Ubangiji subhanahu wataala shine bai zai ce ayi abu ba sai in abun yana da kyau kuma akwai alkhairi a cikin sa. Kuma bai zai ce karkai abu ba sai in abun akwai barna a cikin sa. Tunda Allah ta'ala shi ya shar'anta a auri mace sama da daya, to lalle akwai alkhairi a cikin sa. Sai Ubangiji ta'ala da ya tashi kwadaitarwa akan aure, sai ya fara da makari ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ku auri abun da yayi muku na daga mata biyu da uku bibbiyu ko uku ko hudu. To sai ce wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Sai in kaji tsoron ba za ka yi adalci ba, to sai ka takaita a kan daya. Domin da kai biyu ka zalunci daya, gara ka takaita a kan guda daya. To sai asali shi ne kai ƙari din. Kowa ya zama yana da mace bibbiyu ko uku ko hurhudu. To wannan umarni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma manzo Allah sallama ya kudaitar akan haka. Kuma kasancewansa alkhairi ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi aka bashi dama zai iya auren mata sama da hudu. Ya hada mata guda tara a lokaci guda. Manzo sallama ya auri mata guda 13, ya tare da guda 11, biyu sun riga shi rasuwa, sannan kuma ya rasu ya bar guda 9. Sannan ya hada mata 9 a rayuwansa. Wannan shi kadai aka halatta wannan saboda a nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Ubangiji ta'ala. Kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam, mun halatta maka dukkan matan da ka aura waɗanda ka bada sadakin su. Allah ta'ala halatta maka dukkan taron ya hada su aure guda. To amma mu kuma sauran al'ummarsa ya mata hudu kawai aka ba mu dama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya takaita akan hudun. Kuma kamar yadda Gilanu Sakafi lokacin da ya musulunta yana da mata 10 kuma su ma duk sun musulunta. Da shari'a ta halatta a riƙe mata 10 da duk sai su zama matansa. Amma manzo Allah ta'ala sai ya ce masa ikhtar arba'an min hunna wa farik baqiyahunna. Ka zabi hudu daga cikin su sai ka rubu da sauran. Saboda haka sai zabi hudu, sauran kuma ya sallame su suka je suka yi aure, saboda babu wanda zai zauna da mata sama da guda hudu. Saboda haka kenan alkhiri ne shi yasa ubangiji ta'ala ya kira anta qari. Ita kuma mace ba alkhiri ne a wurin ta ba ta auri maza sama da daya, inda alkhiri ne Allah ta'ala da sai bada wannan dama din, ba wai ya hana bane saboda ba son ta ba don maslahanta ne. Inda a ce mata guda biyu, maza guda biyu za su yi tarayya a kan mace daya, to da ba za ta kai labari ba, dole wasu cututtuka za su shige ta. Idan muka lura cutan HIV, cutan ƙanjamau, ai tana faruwa wa mazinata ne. Saboda me? Saboda ita mazinaciyan namiji sama da namiji ɗaya ne yake saduwa da ita, maza biyu ko uku ko huɗu, sai wannan cutan ya kama ta, duk wanda ya sadu da ita kuma sai kamu da wannan ciwon. To saboda haka ne ita mace a ɗabi'an da Allah ta'ala ya halitta ta, namiji ƙwaya ɗaya take buƙata, sai dai idan ta rabu da shi ta yi idda za ta iya auren wani, amma ba za ta haɗa maza guda biyu ba. Inda za ta haɗa kuma da hakan ɗin zai cutar da rayuwanta, kuma da zai zama babu shugabanci a cikin lamarin aure, ko kuma matar ta zama ita ce shugaba, ko dai ta zama ita ce jagora, kenan mace ta fi namiji kenan. In kuma su biyu ne to duk daidai suke faɗa, za su dinga yi a kan mata. Amma shi namiji yana iya auren mata guda hudu kuma ba tare da an samu wata matsala ba a ɗabi'a da Allah ta'ala ya halitta namiji. Shi yasa hatta matan aljanna ba su da wasu mazaje in ba mazajensu ba. Suka ce wa nisa'ul jannati maqsuratun ala azwajihinna, matan aljanna an taƙaita su akan mazajensu ne, amma namiji kuma za a haɗa masa da hurul ain, saboda zai iya. Kuma mace ba ta buƙatan a aljanna a ce ga wani miji daban an ƙara mata banda mijinta, iya mijinta kawai shi take so. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'ance ta, ba ta buƙatan ƙari. A cikin alƙur'ani idan Allah yana faɗaitar da maza abun da ya shafi aljanna, yana faɗan ni'imomin da ke ciki, sai ga maza akwai hurul ain, akwai ƴan matan hurul ain, amma su maza kuma mata kuma ba a ce musu akwai samarin hurul ain, saboda wannan su ba shi ne damuwansu ba. Sai dai su ake musu akwai gulagulai, akwai warwaro da sarƙa da ƴan kunne na gold a cikin aljanna, saboda kayan ado ko yin ado shi yafi musu shi suka bi buƙata fiye da namiji. Yasa su tun suna ƙanana suna tashi a cikin ado, kamar yadda Ubangiji ta lake cewa aw man yunashahu fi hilyati wa huwa fi hisami ghayru mubin, wanda aka tada shi a cikin wato ado shi take mace kenan, tun tana yarinya ado sai sai ado shi ya shiga yafi shigaranta sai ya da namiji. Shi yasa ake kwadaitar da ita a aljanna cewa akwai kayan ado ta aiki don ta ji ta samu waɗannan abubuwa. So manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mace sama da ɗaya, har ma ya auri tare shi an halatta masa don ya nuna mana muhimmanci kai. Abdullahi ibn Abbas yana cewa khairu hadhihi al-umma aktharuha nikah, mafi alkhairin wannan al'umma sune shine wanda yafi kowa mata, ko kuma waɗanda suka fi mata. Wato idan mutum yana da mace guda biyu ya fi mai ɗaya, mai uku ya fi mai biyu, mai hudu kuma ya fi mai ɗaya, watakila a cikin karatunmu mai hudu ya fi mai uku a cikin karatunmu wanda zai bayyana. Sannan manzo Allah ta sama shi yafi kowa alkhairi, kuma shi yafi kowa yawan mata a cikin al'ummarsa. Wannan abu alkhairi ne shi ka Allah ta'ala ya shar'anta shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da shi. Sannan kafin ka ƙara aure akwai sharuɗai guda uku wanda dole sai ka cika su. A duk lokacin da mutum ga daman ƙari kawai zai ƙara mata ma. Sharaɗi na farko ya zama za ka iya adalci a tsakanin matanka guda biyun. Idan ka san cewa za ka zalunci ɗaya ne idan ka auri ɗaya, to haramun ne ka ƙara aure. Ko zai zama ta gidan za ka zalunta uwar gidan, ka titi ta amarya a kanta, to bai halatta ka yi aure ba, ka ka ƙara aure ba. Ko kuma in ka ƙaro auren za ka fifita uwar gida a kan amarya, to wannan shi ma bai halatta ba. Wato fifitawa na sutura da abinci da abubuwan da suke buƙata na haƙoƙi, to za ka dole sai akwai adalci. Shi yasa Ubangiji ta lace idan ba za ka iya adalci ba, to ka auri mace ƙwaya ɗaya kawai. Duk wanda ya san in ya ƙara aure zai zalunci ɗaya daga cikin matansa, to haramun ne ya ƙara aure. Ko manzo Allah ta sama ya ce man kanat lahum ra'atani فمال إلى إيداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو تريوان وشقه صافي دكا وانده يكي إذا ما تابو دابيو سيكا ركت إزواء قدين يبيبي تا ين أكد ين فده زورانا القيامة ساقين جكين سيافاتي فويا كركتي وده زما كمان بيشان إنا تبقان سنة ساقين جكين سبودا دي دي زوان باي ده أمباني kamar yanda ya karkata izuwa ga wato dai mata to wannan karkata kuma da ake nufi shine abubuwa na zahiri wanda wajibi ne kai adalci a tsakanin iyalenka shine ba su abinci da tufafi da wurin zama da sauransu amma soyayya na zuciya wannan ubangiji ta'ala bai wajabta maza sai sun so matan su a cikin zukatan su 300 ba wato sai sun so su daidai waje da 300 ba babu yanda za a ce inda kake son wannan har kake son wannan domin ko ƴaƴan da ka haifa zaka je ka fi son wani danka akan wani balle sana matan da ka auro shi yasa ubangiji ta ala ce wadan tasdi'u an tadilu bainan nisa'i walau harastum kar ku bara ku iya wato bara ku samu daman ku daidaita tsakanin iyalenku a wajen soyayya ba ko da kun ji kudayen ku haka ne duk yanda kai kokari duk yanda kake son wanda kake son wanda wallahi baka isa ba domin duk kokarinka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk son adalcinka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kowa ya sani son da yake wa Aisha ya dare na sauran matansa kuma matan su ma sun sani kuma haka suka hakura saboda wani abu ne da Allah zai sa maka shi a zuciyanka ba kai ne zaka kirkiro shi ba Allah ta'ala ne mai sa shi a cikin zuciya shi yasa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ahabbu nati ilaik wa ka fi so a cikin mutane sai ce Aisha matanta zaka ce wa minar rijali daga maza fa ka fi so sai ce abuha babanta to zaka kaga Aisha fi so a mata a maza kuma babanta fi so surkinsa shine Sayyidina Abubakar saboda wannan abu ne da Allah ta'ala ya jefa masa shi a zuciyarsa kuma matan manzo sawa sun san da wannan amma ba su yi bore suka ce dole sai ya daidaita su a wajen soyayya ba saboda wannan abu ne wanda bai zai iya shi ba yanda idan yazo zai riba abu sai ya riba shi kal da kal daidai wa daidai inda ba wannan haka zai ba wannan amma sai ce Allahumma hadha fi ma amliku wala ta'khudhni fi ma tamliku wala amlik ita ya Allah irin wannan ribiyan shine wanda na mallaka kar ka kama ni ga abun da kai ka mallake shi ni ban mallake shi ba shine so na zuciya wannan ban isa riba shi daidai wa daidai ba kuma kowa ne mutum bai isa riba ba to amma ba a bukatan ka bayyana shi ba bukatan ka fito da shi a fili yanda ɗiyar zaka gane domin wannan din zai dame ta duk da ta san ba zaka abin nan ba zaka iya ba amma idan ya bayyana kuma dole ne ta yi hakuri Aisha radiyallahu anha da ya bayyana manzo Allah ya fi son ta ai dole matan su kai hakuri har ma sahabban manzo Allah suke cewa idan suna son su kawo manzo Allah kyauta kamar nono ko dibino sai su duba a yau kine ne yake ɗakin Aisha yake gidan Aisha sai su kai masa wannan nonon ko dibino saboda zai fi son haka to kaga kenan su ma sun gane kenan wannan lokacin da bai da lafiya sai ya ce don Allah matansa su ba shi izini ya yi jinya a ɗakin Aisha ko da ya fi nitsuwa a ɗakin Aisha kuma sai suka yadda suka ce je ya yi taimakon bai da lafiya kullum a ririce ke je wannan ɗakin a tallafa masa ya je can shikenan ya ce a bar shi ya jinya a ɗakin Aisha aka bar shi ya jinya a ɗakin Aisha ya rasu a kan cinyan Aisha wannan ya kamata mata su san wannan domin su dinga ba wa mazajinsu uzuri da irin waɗannan abubuwa soyayya wanda yake na ba'ini ko da ta fahimci ko da ta fahimci haka ne Sauda radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce aura bayan rasuwan Khadija dama aure ta tana da shekara 50 tana shekara 53 shi ko yana shekara 50 aure ta ta bi da shekara 3 da aka zo aka dawo Madina sai ta fahimci ta tsufa manzon sama baya bukatar ta sosai to sai ta ji tsoron kada manzon Allah ta sama ya sake ta in ya sake ta za ta tashi ranar alkiyama ba matansa ba sai ta zabi ta zama matansa har a aljanna sai ta zo ta ce wa manzon sama ta dauki kwananta ta ba wa Aisha sai zo manzon sama yana kwana ɗaya ga kowace matarsa saboda kuma ba a mata kwanan Aisha kuma kwana biyu ake mata me yasa Sauda tace ta ba wa Aisha kwanan saboda ta san cewa manzo Allah zai fi jin dadin hakan din bata ce ta ba shi kwanan inda ta ba shi sai ga matsallake ta za a yi kowa kwana ɗaya sai tace ta ba wa Aisha saboda haka ce wa Aisha kwana
kwana biyu.
To wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wannan, to ina ga sauran kuma al'ummarsa? To da haka mata su ku hakuri. Abi'a ne Allah, jibilla ne Allah yake halittan abun a zuciyar dan Adam, ba wai yin sa bane. Inda a ce manzon Allah yana da daman da zai iya daidaita matansa a wajen soyayya, da ya daidaita su a wajen soyayya. Amma ba shi da dama ne, to tunda abun ya gagari manzon Allah sama kuma zai gagari kowa da kowa. To da haka ko da kin ga mijinki ya karkata zuwa ga wata, zuwa ga ƴar uwarki ko kishiyanki, to kokarin zaki yanda zaki dinga kyautata masa, ina ƙara soyayyan naki a zuciyarsa, karki dinga yin wasu abubuwa na fushi wanda zai ji kin fita a ransa, kinta kuma ya zo ya sake ki. Ga dai kauta kyautar kwanan mata gaba ɗaya domin a zauna lafiya. Haka dole ne wannan bai zama wajibi a yi adalci a cikinsa ba, ma'ana bai zama dole ya zama kayan da kake son wannan kasuwa wannan ba, amma abubuwa na zahiri wajibi ne. Wannan shi ne shar'i na farko idan mutum zai ƙara aure. Shar'i na biyu, ya zama kana da ikon ciyar da matan. Idan arzikinka bai wuce na ka ciyar da mace ɗaya ba, ba za ka auro wata kuma ya zama abinda wannan za ta fi ta koki shi za ka riba biyu a yi maneji ba. Wato misali, idan abincin naira 100 matarka take ci, to in za ka ƙara aure ya zama za ka iya sayan abincin naira 200. Amma ba abincin 100 nan za a zo a riba wanda ta take ci ta koshi, yanzu ko sai a zo a riba shi biyu sai ta ci ta koshi ba, shikenan wacce kuma wanda aka shigo da ita a bata wannan abincin ba. In kai haka ba ka yi kanka adalci ba, domin ba ka da ikon a sai rike mata, ba ka da ikon rike mata biyu sai ka auro biyu. In kuwa biyu kake da ikon rikewa, to ba za ka ƙara na uku ba. Saboda me? Saboda dole ya zamana kana iya ciyarwa. Shi ciyarwa sharadi ne ga aure. Shi yasa manzon Allah ya ce ya ma'asharar shababi man istata'a minkum al-ja'ata falyatazawwaj. In mutum ya ko samari, duk wanda yake da ikon ciyar da iyalinsa ya yi aure. A sai idan baka da ba'a, baka da ikon sataki, baka da ikon ciyarwa, tufatarwa, to ba za ka yi aure ba, sai dai ka koma ɗaya shawaran kamar nan yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wida, wanda ba da iko je kama azumi sai dai ka kama azumi. To ya zama na kana da ikon ƙara aure, sana'ar ka za ta iya rike mace sama da ɗaya, to sai ka fara. In biyu ne ka ciya biyu, in uku ne uku, in kana iya rike hudu ma sai ka aure mata guda hudun gaba ɗaya. Amma kar ka je ka aure mace ya zama irin a tsada kana saya mata a tamfan 5,000, yanzu kuma sai ka dawo da ita a tamfan 2,500 ita wannan 1,000, kaga wannan abu zai ɗaga mata hankali. Irin abincin da ya kamata gabata yanzu sai ka rage yawansa ko kwalitinsa, kaga da ƙila a shekara kana mata ɗinki sau biyu, yanzu sai zama sau ɗaya za ka iya, ko a shekaran ma ba za ka iya ba. To ya kamata namiji ya duba wannan, domin wannan shi ne zai sa ya samu matsayi a wajen iyalinsa ba tare da wani tashin hankali ba. Idan ta ɗaga maka hankali, kaga cewa tana yi wa ɗayar hasada, saboda ita ta ɗan samu shiga, ita ma ana mata kamar yadda ake yi mata. Sai ta nuna hasadanta abu, in ka so turmi guda biyu ta ba wannan da ya kawo da, sai ta nuna tana jin haushi, ko abinci ka so guda biyu, ko lemo ko tsirinka, sai ta dinga jin haushi. To sai ka ce ni kam akwai abun da nake miki da ne, wanda yanzu na daina miki da sababin na miki kishiya, nakin ne na riba biyu na bawa kishiyarki kike jin haushi, ko kuma nakin nan yanda nake baki da haka nake baki, ita ma na siya mata naka daban ne. Kaga idan dalle daban-daban din ne, kaga ba ka bata da hujja a kanka. Amma ko shakka babu a ce natan ne kake ribawa sai ka ba wannan, sai dai in daga baya ne ka samu matsalan tattalin arziki, to wannan kuma za a yi maka uzuri, domin dan Adam bai san me zai faru gobe ba. Amma dai kafin ka yin, ka san cewa za ka iya yin wannan. To da haka idan ba za ka iya riƙewa ba, bai zai yi ba. Haka nan abin da ya shafi gida, a ce kana da abin nan, kana da ikon kowace ya zama tana da ɗakinta. Haka ne take dai, kana da ikon kowace ka kada a ɗaki, ko haya za ka kama, ko ginawa za ka yi, sai ka ƙara aure. Amma a ce ɗakinta ne za a zo a shata a riba biyu, shikenan sai ka aure, sai ka yi aure a rabin ita kuma duk kayanta a tattara, wato a bai mata rabi kujerunta da mai da su gidan iyayenta ko wasu kwanukanta da sauransu, kaga daga nan ka rusa zamantakewar aurenka gaba ɗaya, domin dole ka cutar da wannan ita. Amma ya zama kamar yadda ka kama wannan ɗaki, wannan ma za ka iya kama mata ɗaki. Kaga kenan kana da ikon nafaka, duk wanda yana karkashin nafaka, ciyarwa, tufatarwa, ba da wurin zama, da kuma iya jinyansu, wato na magani da sauransu. To idan kana da wannan ikon, ka cancanci ka ƙara aure. Sannan abu na uku, ya zama kana iya biya musu bukatunsu na dan adam, wato ina nufin bukata na sha'awa. Idan ya zama na mace ɗayan ma da girgagir kake iya biya mata bukatanta, sai ta galabai da sai ta shiga wani hali, to in ka karo ɗaya kuma ya za ta yi? Ba za ka iya biya mata sha'awanta ba, kar ka kara aure. Kawai ka bada uzuri kai mace ɗayan ma ka ce da za a riba biyu da za ka ɗauki sai biyu ne. Ai, akwai wanda suke faɗan haka. Kuma za a masa aure zai ce wallahi ɗayan ma shi da za a riba biyu da rabi zai ɗauka. Saboda me? Saboda sha'awanta ya fi naka, zai iya biya mata bukatansa ba. Bukatan gaba. To idan baka da bukata, baka da karfin da zaka iya biya wa mata biyu bukatan su na sha'awa, to da Allah karka auro mata biyu. Domin zaka samu matsala, kuma zaka cutar da su, hatta wacce ka auro din ma zaka cutar da ita, ganna ta kuma wanda take gida. To da haka wannan shi ma ya zama zaka iya yi. To amma wannan akwai lafiya na dabi'a, rashin lafiya na dabi'a, wanda zai masa dabi'a shi bai zai iya bane kwata-kwata. Akwai kuma wanda wani abu ne ya faru ya sa karfin sa ya rabu, to wannan ana iya jinyar sa, ko da magunguna ne sai ka hada, domin ka samu ka biya musu bukatun su a zauna lafiya. Domin naka in wani abu ne ka ci, misali wasu abinci ne kila kake ci, ko rashin motsa jiki ya rage maka sha'awa, kaga wannan zaka iya gyarawa. Amma ya zama na dabi'a ne na dan adam, dama haka kake kai, kaga ba zaka iya gyarawa ba. Bai kamata kuma ka kara mata ba. To wannan shuruɗe guda uku, idan akwai su sai ka kara aure. To sai kuma menene sababin da yasa a al'adance ko a shari'ance mutum yake bukatan kara mata? Wani lokacin sababin na al'ada ne, wani lokacin kuma sababi ne na shari'a zai sa ka kara aure. Misali yanzu rashin lafiya, al'adance idan matarka ba ta da lafiya, ciwo yau gobe, jifi haka ya ƙi cinye, ai dole ne ka kara aure, babu yadda ka iya. Saboda me? Saboda ba ta da lafiyan nan, farko ba za ta iya biya maka bukatan ka da dan adam ba. Saboda haka in ba za ka je ka fada zina ne. Abun da zai same ni yana cewa matarsa ya yi shekaru wajen 40 da ita bai kara mata kisha ba, sai jinya ya same ta. Shike ne yace zai kara aure, bai isa kusance ta ba, amma zai ta ce wai sam bai isa ba. Sam bai isa ba. Kuma ga ƴaƴa an yi manya-manya, karshen ta dole kuma auren ya yi, a can wata unguwa ya je aje ta yana zuwa yana biyan bukatan sa. In baka sani ba, ba za ka ce yana da mata biyu ba. Shi ce zai ce saboda idan ya biye mata zai halaka ne, zai je ya fada zina ne, zai je ya zina. To kaga rashin lafiya yakan sa mutum ya kara aure. Ko kuma rashin lafiyan ta bai tsanani ba, amma irin hidiman da mace take yi wa namiji ba za ta iya ba. Ba za ta iya wannan hidiman ba. Saboda matsalan da take da shi na rashin lafiya, kai kuma kana da iyalai, misali kana da yara da sauransu, kana bukatan wato hidima irin wanda mace take wa mijinta. To wannan yana bukatan ka kara aure. Idan ka kara, ita ma hutunta ne, tunda ba ta da lafiya, ayyuka da yawa za a dauke mata. To da kake ka kara aure, wannan a al'adance dabi'a ce da zai sa mutum ya kara aure. Irin wannan galibi idan ya kice kicinewa, wata matar da kanta za ta ce wane ka kara aure. Tunda akwai masu kishin da ko a wannan halin ake ba ka bukata, amma dai wata za ta ce wane ka kara aure, saboda tausayinka da take yi da kuma halin da kake ciki. Sannan abu na biyu shi ne tafiye-tafiye. Tafiya yakan sa mutum ya kara aure. Ya zama matar da mai tafiya ne, tana yawan tafiye-tafiye, kullum gidansa in an zo ba za a samu mutum ba. Ga yara kuma, saboda haka dole ya bukaci karin aure. Tafiya din akwai na shari'a, akwai na kasuwanci ko na aiki. Idan ya zama na matarka kai kana zaune a nan Jalingo, matarka kuma tana aiki a Abuja, kai kuma aikinka a nan Jalingo kake, za ka yi zama ne ita tana Abuja, kana Jalingo, baka kara aure ba, kaga za a iya samun matsala. Duk da akwai wanda suke iya jure wannan din, amma dai wannan sababin ne na ta kara aure. Sannan wani lokacin tafiya ne na kusa-kusa din, ko zumunci ko wani abu. Ya zama idan za a tafi, za a rasa yaran nan ya za a yi da su, za ta kwace su ta tafi da su ne, ko ta bar su, in ta bar su ya za a yi da su. Ko in za ta je unguwa sai an kai gidan makwata, ko kuma za ta kai, za ta yi tafiya kai kuma kai baki, ba ka da mace mai maka hidima a gidanka wanda za ta dafa musu abinci da sauransu. Wannan duka bukata ne da zai sa ka kara abin nan, ka kara aure. Sannan zuwa Makka, misali yanzu idan aka ce matarka je ne, sai zama kai kana gida ka biya mata maka, za ta yi sai kwana 47, misali irin da yadda ake dajewa ko kwana 40, wannan shi ma zai sa ka ji cewa lallai kana bukatan karin aure. wani lokacin idan mutum ya tura matarsa Makka din ko da yana da zai iya jurewa shi yana gaba sai ya ƙara aure ba kafin tayi wata ɗaya sai ya ji a ransa lalle akwai buƙatan ya zama yana da mata guda biyu ko da kaga sai ƙara wani kuma tun farko zai gane haka din to da haka sai je nemi aure sai cewa matarsa to ina neman aure amma danna kirjinki da biya miki Makka shike nan zai danne mata kirji da kujerar Makka shike nan zai da tafi ta je ta dawo ta zama kujerar Makka da sauran kishiya da za a mata amma wasu mazibabbun matan na ga wata mata wallahi ita ta yadda amma da ta zo tafiya sai ta gaya wa kijiyar ta ce to na bar ki ya auro ki ne saboda ki jira mini ya'yana ki tabbata in na dawo za ki fita kuma abun da ya faru kenan tana dawa daga aikin haji ta kori a Maryam ta kaga wannan abu ya yi tsanani kenan irin wannan so bukata ne irin wannan saboda haka mace in ba mai zama ba su matan sun sani nan da nan ba za ki iya zuwa lokacin da kike so ba in dai kadai ki sai ta wata tun tana jin daɗin abun ita da kanta ma za ta ga ta takura musamman wanda ita ba a garin iyayenta take zaune ba suna bukatar ta zo ta yi zumunci a garin iyayenta ko wani gari saboda haka ta yi zamana bayan da za a yi ta tafi ta bar yaran nan sai ta ga ta takura ta ce wa mijinta tana bukatar akwai bukatar ya ƙara aure sannan abu na uku rashin haihuwa idan mutum yana da mata amma ba ta haihuwa kuma suna zaune lafiya to tunanin bai da ɗan nan dole zai sa ya ƙara aure saboda haka ba ta haihuwa ita ta san ba ta haihuwa ba za ta damu ba amma kai da ka san kana haihuwa kuma za ka buƙaci ta idan baka ƙara auren ba sai ka zo ka tsufa ba ka daɗa to kuma za nan ne za ka gane kuskurenka ba ka da mai ɗaukan ɗawainiyanka ba ka da mai kula da kai domin ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga ƴaƴansa a lokacin da ya girma ne kamar yadda yaron yake buƙatansa a lokacin da yake yaro za ka ga idan mace ne ita ta san tana haihuwa mijinta ba haihuwa to za ka ga malam za ta ɗaga hankali a je a dawo ƙarshe da ta fita domin ta je ta samu ɗa sai kaɗan ne suke iya jurewa to me yasa shi namijin tun da shi zai iya ajiye ta zai iya ajiye ki kuma ya ƙaro wata saboda ya samu haihuwa me zai hana ki bashi ya aure to da haka kun ga auren kenan hikimarsa shine haihuwa kuma wani ikon Allah da yawa akwai waɗanda ba ta haihuwa matar su ba ta haihuwa ta farko idan sun kawo wata ita haihu tana haihuwa ta farko ma sai ta ci gaba da haihuwa sai ta fara haihuwa kuma a ci gaba da haihuwa ne kun ga ta ji albarkacin wato ainihin amarya da aka yi mata wannan ya sha faruwa mun gani so da haka wannan yana iya sawa sannan kuma a nan ai akwai fa'ida na su samun yaya din su yaya albarka ne yaya rahama ne duk lokacin da aka ce kana da yara to ainihinka daban ne idan ka kalli yaro kawai ko kallonsa kai yaro karamin ka kalle shi farin ciki za ka ji shi yasa manzo sun ayi ambaci ya'yan yake samaratul fuad hadisi ya inganta sai idan mala'ikun mutuwa suka zo suka dauki wato dan mutum shikenan sai Allah ta'ala sai ya tambaye su sai akhadtum walada abdi kun karbi yaron bawa na sai su ce akhadtum samarata fuadihi kun karbi jin dadin zuciyarsa shi dan itacen zuciyarsa wato abinda in ya kalla zai farin ciki wannan duk da yaya ya sani idan ka kalli yaranka aka ce wannan naka ne zaka ji dadi sai su ce eh sai ce ma za qala abdi Allah ta'ala fike me bawa na yace sai su ce hamidaka wa tarja ya gode maka sannan kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ya faɗa kenan da muka dauki dansa yaron sun to sai Allah ta'ala ya ga mala'iku ke ibnu li abdi baytan fi janna wa samuhu bayt al-ham ko gina wa bawa na gida a aljanna ko ambaci gidan yabo gidan godiya wa Allah sai a gina masa gida a aljanna da sababin dan sa kwaya daya da ya rika a sai da ba karamin muhimmanci da shi ba a sai ko don dan mutum zai yi aure ko don ya samu yaya haka nan idan mutum ya bunne kai na wa za su mai fada in mutum ya bunne yaya biyu ko namiji ko mace suka riga shi zuwa gidan gaskiya manzon Allah yace za su kasance masa kariya daga wutar jahannama ba za su shiga wutar mutum ba zai shiga wutar jahannama ba in yaran sa kanana guda biyu suka rasu to ga ɗaya ma an ce za a gina maka gida a aljanna to kenan a sai ko don samun yara akwai buƙatar mutum ya ƙara aure idan matarsa ba ta haihuwa sannan kuma ko da ma tana haihuwa su ƴaƴa rahama ne za su taimake ka a nan duniya kuma su taimake ka a lahira anan duniya in kowa ya yaye maka babu ruwanka da kai to yayanka kuma zai zama suna tare da kai idan karfin kai kare su ne za su tallafe ka sannan a lahira kuma tarbiyyar da ka musu kana da ladan tarbiyyar da ka musu sannan kana da ladan dukkan ayyukan alkhairi da suke yi manzo sai ya ce inna atayba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu la min kasbihi mafi tsarkin abin da mutum zai ci shine abin da ya nema da hannunsa manzo sai ya ce to danka yana daga cikin abin da ka nemo da kanka saboda haka duk aikin ladan da yayi to za a baka lada kutun kutun ladan da aka bashi yasa da aka ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a ba a ba mutum lada sai aikin da yayi aka ce to wannan in ba dansa ne wannan aikin ba amma in dansa ne aikin lada ko yaron bai bashi ba yana da wannan lada din gurgudu yanda za a bashi ladan saboda shi ya tarbiyyar yaron kai shi ya sababin zuwan sa duniya shi ya kula da shi har ya kai matsayin da zai wannan ibadan ko wannan aikin lada din saboda haka kenan akwai daga cikin fa'idodin ƙarin aure akwai wato samun yaya duk mutumin da yake da mata biyu inda suna haihuwa ai su fice mace daya mai mata uku zai fita da yaya fiye da mai mata biyu haka mai mata hudu fiye da mai mata fiye mai mata uku su ko ƴaƴan nan su ne makasudin auren manzo sun ce tazawwajul wadudul waluda wa inni mukaffirun bikum al-umama yawm al-qiyam ko aure mata waɗanda suke nuna muku soyayya waɗanda suke haihuwa domin zan yi alfahari da yawan ku wato ainihin ranar al-qiyama sannan daga cikin sabuba na al'ada wanda suke sa mutum ya tsara aure shine akwai yawan nauyin gidan hidimomin gidan yayi yawa ƴaƴa sun yi yawa ko kai mai baki ne mai jama'a ne mace ɗaya ba za ta iya aikin gidan ba kai kuma arzikinka bai kai ka kawo mai aiki kana biyan su suna yi maka aikin gida ba to akwai buƙatan wato ka ƙara mace guda ɗaya domin al'amuran gidan su dinga tafiya a feti kuma ita kanta wanda take gidan za ta samu sauki idan girki take yi in ce kwana ɗaya biyu za ta huta idan kuma wanda za a haɗu a yi ne saboda baƙi ko wani abu yanzu su biyu ne za su dinga yi ko su uku ko su hudu wannan zai iya sawa mutum ya ƙara wato ya ƙara aure sannan a addinance aure ibada ne aure ibada ne ma'ana addininsa kawai akwai lada yin auren kawai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutum uku wanda suka yi shawara suka ce ba ruwansu da wato za su yi aiki fiye da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yace zai dinga azumi har abada na nafila dan yace zai dinga wato abun nan qiyamul layli har abada dan kuma yace ba zai auri mace ba har abadan abada manzon kuma ya fito ya nuna musu abinda suke cewa kuskure ne yace ni na fi ku jin tsoron Allah amma ina azumi kuma ina sha sannan ina qiyamul layli ina bacci sannan yace wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni ina auren mata kuma duk wanda ya kiyaman sunna ta ba a tare da ni wannan hadisi yana nuna aure ya fi qiyamul layli lada aure ya fi azumin tadawwi lada koda kullun kullun kake azumin aure ya fi shi lada koda baka azumin to da kake san aure ba karamin lada ne da shi ba sannan idan ka duba abubuwan da suka kewaye auren na lada ne gaba daya farko duk matan da ka auro da ne ku zo ku rufa wa juna asiri ka fice ita daga kunci na rashin miji ta samu abokin shawara ta samu shugaba wanda zai ga hajin dinta ita za mai kyau ne abu kaza ba mai kyau bane idan ta rasa wannan ta samu matsala sannan zaka ciyar da ita ka tufatar da ita ka ba ta wurin zama kai ne zaka je ka nemo ka kawo wannan dukkanin salada za a baka manzo sun ayi sai innaka lan tunfi nafaqata tabtaghi biha wajha Allah hatta ma taj'alu fi simratika illa ana laka alaihi ajr manzo sun ayi sai ba abunda zaka ciyar fi sabilillahi don neman lada har abinda zaka sa a bakin matarka fati an rubuta maka lada to da haka abinda zaka ciyar da iyalenka da kake yi yanzu tafilin da kake yi da kawo abinci da kake yi dukkanin wannan lada ne to yanzu mutumin da yake ciyar da mace daya da mai ciyar da mata guda biyu wanne fi lada biyu mai uku ya fi mai biyu mai hudu ya fi mai uku to da haka kenan dawainiyan da kake yi na ciyarwa da tufatarwa da ba da wurin zama yanzu ta karu ayyukan ta karu ladanka kuma zai karu a sai kana son lada da yawa shi ma akwai buƙatar ka kara mata saboda ladanka zai fi yawa shi yasa Abdullahi bin Abbas yace wanda yafi kowa alkhairi wanda yafi yawan mata saboda samun ladansa zai yi yawa to haka nan sauran abubuwa da suke biyo baya na saduwa lada ne da dada mata da zaka yi da murmushi da zaka mata dukkan wannan sadaka ne lada za a baka da warware mata wasu damuwoyinta to ballata na idan guda biyu ne ko uku ko hudu kaga kenan yawan lada yawan samun lada ma in kana bukata to zai sa kuma ka aure wato mace sama da daya ka kara ainihin aure sannan abu na gaba kamewa ubangiji ta'ala ya umurce mu mukame sha'awar mu kar mu je mu sada a cikin haram وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وداندا باسو da ikon aure Allah yake sukane in kana da ikon aure kai aure ka biya bukatanka to shi ya zama ne shi wannan bawan Allah mace dai ba za ta ishe shi ba to ya zai dole sai ya kara aure in ba ko zai je fada zina mace din nan ba ta ishe shi ba ko dai don ita ba mai sha'awa bane bane da sha'awa irin wanda ya kamata a ce mace tana da shi ko kuma namiji sha'awarsa ta fi karfinsa wato ta fi karfin na sauran maza ko ya zarta na ainihin matarsa to zai kara aure domin biyan wato ainihin biyan bukatansa saboda kamewa a wurin dan adam wajibi ne maza sun ce wa man yasta'bil yu'iffuhullah duk wanda ya nemi ya kame to ubangiji ta'ala zai sanya shi mai kamewa to idan ka ce mata dai za ta yi kuma shawar ka tafi na mace daya za ka je kai zina ne wannan shine abin da yake faruwa a kasashen turai ko kuma a wajen wanda ba musulmi ba su sun ce mace daya amma kowa kuma yana da wata da yake dazuro da ita yake zina da ita ko yana da mata guda uku da yake saduwa da su ta hanyar fasikanci ta hanyar zina saboda haka kenan gara ka kara auren wanda wannan sha'awan in ka fitta ita lada za ka samu manzo sai ce wa fi kulli ahadikum sadaqa duk wanda yayi sadu da iyalinsa za a ba shi ladan sadaka amma in zina dai yayi ba za a rubuta masa alhaki ne shi yasa wani da ya tsaya rasulullah ayati ya ahduna shahwatahu fa yakunu lahu ajr yanzu mutum ya zuke sha'awan sa kuma ya zama ya samu lada manzo Allah sai ya ce ara aita in wada'aha fil haram to ba labari inda zai je ya sa sha'awan nasa a haramun ba alhaki za a rubuta masa ba yace yace to haka nan idan ya je ya sa iyalin salata zai samu to kenan ko don ya kame kansa zai kara aure idan mace ce ba za ta ishe shi ba in biyu ba za su ishe shi ba sai ya kara ya zama uku idan uku ba za su ishe shi ba ya kara ya zama hudu shi yasa manzo sun a cikin mutum uku wanda Allah ta yace Allah ta'ala ya dauki alƙawarin zai taimake su daga cikin su akwai annakihu yuridu al'afa mai kamewa wanda mai yin aure domin ya kame sai ya aure mace daya din ya kame Allah ya taimake shi iya rike matan daga daya ba za ta sa ya kame ba zai fada zina ya je ya kara ta biyu sai kuma kaga Allah ya kore masa yadda zai rike mata biyu in uku ne Allah ya kore masa in hudu ne Allah ya kore masa Allah ya dauki wannan alƙawarin saboda me saboda kamewa wajibi ne idan mutum ya je fada zina ya lalata rayuwarsa ta duniya ya lalata rayuwarsa ta lahira a nan duniya zai zama bayi da mutunci kwata kwata zai zama kuma wato wasu cututtuka da su iya shigansa zai zama bayi da kima a cikin al'umma sannan a lahira kuma yana ɗebowa kansa azaba yana ɗebowa kansa bala'i saboda haka sai ya zamana a lahira wato za a rubuta masa alhakin mai yin zina ku dan jira raba wannan abu in kun gama da wannan ku raba na hannunku ku kare da hannunku sai ku dan dakata min kadan an zo tamboyi zai ku raba insha Allah zaren ya tsinke magana me nake ne yawwa maganan kamewa nake yi idan mutum ya zama ba mai kamewa ba sai kaga Allah ya jarabe shi iyalinsa ma sai ka lalace ko da ka san yana yin zina ita ma ita ce ta yi dayansa sai su zama mazinata ya lalata zuriyarsa gaba daya shi yasa idan kana son zuriyarka ta samu tarbiya to dole kai ma sai ka kame ba ka fasa kanci in futa ifu nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin inna zina dainun فإن أقربته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت حتى لحرمة المسلمين فكامي إيالينك في سقامي زين باكي نيين كيسي أنبياء أتكين إيالينك فكا جاوة إيالينك برنا سو ذاك إن دي كي كنا سن قدومي سركي سكرك جيكما كفاتا وزو إن كفاتا وزو كيما زعباتا زعباتا ناكا سو ذاك كنن كودو متون يكوكو ترد إيمان ينسد متون تنزا أين زي كارا أوري زم كي دي فاتا تكين cikin haramun to da haka mata sai ku ba maza uzuri a wannan babin sannan na gaba yawan matan kansa a duniya ko a garin da ake ko a inda ake rayuwa zai hukunta akwai buƙatar ƙarin aure domin ƙarin aure zai zama taimakon matan ne idan mata suka yi yawa sai zama kowa mace sai zai aura to sauran ina za su shiga karshenta su kama karuwanci shikenan addinin su zai lalace wa zai ciyar da su wa zai tufatar da su wa zai dauki dawainiyan su duka sun rasa wannan rayuwar su sai ta zama taso zakka saboda mutuncin mace shine miji to ya ake maza suna iya mata suna iya yawaita su fi karfin maza wanda a yanzu haka ana cikin wannan lokaci ko dai ya zama mata mazan suna mutuwa ne saboda yaki sai ai yaki duk garin da aka yaki zaka ga maza aka fika cewa akan mata me yasa saboda mazan su suke yin yaki kuma duk wanda zai wani dan ta'adda ko wani wanda yake abokin gaba in ya jira wa mutane mazan yake fara kacewa kafin matan to yanzu an kace namiji an bar matarsa kaga tana bukatan aure zaurori za su yi yawa ko kuma ai accident a hanya su ne masu yawan tafiye-tafiye su mutu a hanya sai zama an tara mata yadda za ka ga zaurori sun yawa yan mata sun yawa waɗanda ba su yi aure ba to idan yan matan nan suka yi yawa a gari sai zama na kowa kuma tsaye-tsaye zai ɗauka duk Allah sauran wa zai aure su ba wanda zai aure su idan ba wanda zai aure su ko dai su rayu rayuwa ta kunci ta bacin rai da damuwa kullum suna cikin bacin rai suna ta tunanin miji ko kuma su je su fada fasikanci ko iyazu dinna to shi yasa malama da ke ba shafin kishiya yanzu inda Allah zai bajarrabe ki kyafi ƴaƴa mata guda biyar kawai sai a ce kowa mace ɗaya kuma kowa riga ya aure sa don Allah ba zai aure wannan ƴaƴan naki duk wanda take da mata biyar ta sani ba dukansu ne samari za su aure su ba dole akwai mai mata da zai aure yarki to idan kuma aka ce ba zai ƙara ba to yarkin fa za ta ci gaba da zama to da haka ko don tausaya wa ƴaƴan sau akwai buƙatar a yi ƙari ƙari ɗin zai sa a rufa wa matan asiri a taimake su to da haka wannan babban gudunmawa ne a ce wannan ya ƙara wancan ya ƙara wancan ya ƙara saboda haka ke ma za ki samu ƴaƴanki wanda zai aure su ki samu rufin asiri duk mutumin da ya saki girma matazartar ta kai aure babban burinsa shine ga ta samu miji duk uwar da ɗanta ta girma ta kai aure babban burinsa ga ta shiga cikin nan wannan ta samu miji to idan ba a ƙarawan ya za a yi ai mun san kasashen da ba a ƙari kasashen turai da laraba wanda ba a ƙari sai ga sunan matan suna nan shekara 40 mace ba ta aure ba ko 60 ba ta yin aure sai sun yi sana'a dole su iya rike kansu to kun ga wannan idan ana yawan ƙari to za a samu saukin wannan shi yasa mu muke da saukin zawarorin da ƴan matan waɗanda ba su da miji za a ga mace ɗaya tana da manema guda uku ko hudu yayin da waɗanda ba sa ƙarin kuma suna nan ana kullum ana zura ido babu ma wanda ya zo ya latsa babu wanda ya zo ya ce yana so to kun ga wannan rahama ce ka abin nan ƙara aure ɗin saboda haka wannan shi ma yana nuna muhimmancinsa sannan a cikinsa akwai tsarkake wato al'umma daga dauɗa na zina da fasadi da ɓarna da ake da matsugo da sauransu saboda matan an riga an aure su suna da mazaje sai dai waɗanda za su taso su ma za su samu mazaje to ba za a samu zinace-zinace da ɓarna a bayan ƙasa wanda zai dinga kawo bala'i da masifa domin galibi masifun da suke faruwa da mu da sababbin ɓarna da ake ne saƙon Allah da ake daga ciki kuma akwai zinace-zinace saboda haka bala'i da yawa cututtuka da yawa za su sauko wa al'umma da talauci mai tsanani da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro duka wannan barnan tana sa a kawo wa tana jawo su wa ma asabakum min musibatin kama kasabat aydikum wa ya'fu an kathir saboda haka sababin laifukan da muke ne Allah ta'ala yake jaraba mu idan an samu wannan kamewan sai kaga insha Allah damuna tana yin kyau babu bari mutane suna cikin walwala suna dan sakewa suna jin daɗi sannan Allah ta'ala yana rufa musu asiri sannan yana daga cikin sabuban ƙarin aure wato cikan muru'an mutum wato ƙarin neman daraja da kamala idan aka ce maka wannan mutumin matarsa ɗaya ne a cikin al'umma to za ka ga ya zama abun zolaya wane kai kan matarka ta mallake ka wane kai kan ta gama da kai yaushe za ka ƙara aure a wannan ana lissafi da shi ne kullum kana cikin zolaya kaga wannan sai ya taɓa mutuncinka sannan ke da kike matar ɗin ke kadai ɗin ke ma sai dangin mijinki sun ce sun mallake su sami ki ƙahon zuƙa ai wannan ta gama da ɗan uwanmu ita ka hana shi aure a dinga cewa ita ne ke kika hana shi aure a dinga damun ki da wannan sai zama kin bata da ƴan uwansa kuma alhalin kila ba ke bane ko kuma ke jin ce wata kila to wannan sai zama akwai taɓa mutunci a wannan babin sannan na biyu ƙarawan kuma yana ƙarawa mutum matsayi idan aka ce maka wannan matarsa ne sai aka ce wannan matarsa biyu to za ka ga ya ƙara girma a wurinka ko da ka san mutum idan baka san yana da mata da yawa ba na sha faɗan wannan sai aka ce ai wane matansa hudu ne wallahi sai ka daga ido ka kashe shi gashi kuna tare kullun amma baka san matan sa kullu bane ana fada sai ka daga ido ka take kallon sa ya ƙara matsayi auren ka wane matan sa uku daga na daukar da kamar wani yaro haka sai kai wannan ba matan sa uku ba sai kaga ya ƙara girma auren ka kana wani kaffa kaffa da shi to kaga a sai akwai ƙarin matsayi auren wannan sannan ke ma kuma kin fita daga zargi ba za a ce kin hana mijinki ƙara aure ba za a zo a sa miki kahon zuƙa ba duk abin da ya zai a ce ita ce ta tsaki a mallake shi ba fa ganin ko aure ma ya kasa ƙarawa wallahi akwai jangi na zo su ce wani don Allah ka yi wa matan nan kishiya sa'ad da maganin da shi ne a mata kishiya dukkan rabu da wannan a yi kishiya ma ba an ya wuce ba shi kenan magana ta kare ko ba ta isa ta hana kire bonki da Allah ta'ala ya tsaga miki ba sannan daga cikin sabubban da suke sa wato ko kuma fa'idoji na ƙarin aure akwai ƙarin arziki akwai ƙarin arziki nan gidi ta ala cewa in yakunu fuqara'a yughnihim Allah min fadli kuma auratan in fakirai ne Allah zai wadata su sai wadata su da fadalansa wannan ra'ayin tana nuna aure yana ƙara arziki sai na Abubakar radiyallahu anhu a tafsirin wannan ayan yace ati'u Allah fima amarakum minan nikahi yunjizkum ma wa'adakum minan nikah ku bi Allah ta'ala cikin abun da ya umurce ku na aure zai zartar muku da alƙawarin da ya muku zai wadata ku kai auren ka yadda cewa aure yana jawo arziki idan sai Allah ta'ala kuma sai ƙara maka arziki Abdullahi bin Mas'ud yace in tabisu rizqa indika ku nemi aure ku nemi arziki wajen yin aure kaga ce to mace dai ma da gare nake rike ta a'a ai ba kai ne kake rike da ita ba Allah ne yake rike da ita zaka ga wani matar sa daya da gare ke samun nace bane wani kuma matar sa hudu bai da matsalar ci bane kaga abun ba hannun sa bane hannun Allah ne wato ita wannan matar da zaka auro din arzikinta ne yake biyowa ta hannunka kina sai kaga kana iya ce da ita wacce ma in ka auro ta arzikin ya biyo ta hannunka ita ba ta fita ta nema haka in kana haifan yaya danka ɗaya ne ɗan da bane da ƙara biyu sai ka kana iya riƙewa yaya hudu biyar goma wallahi duk arzikinsu ne yake biyowa ta hannunka shi yasa manzon Allah ya ce wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum manzon Allah ya ce ai ana azurta ku ne a tausaya muku da saukin raunanan kuɗi kaga mace ta da rauni ba ta iya komai ta yi wa kanta ba kai ka dauki dawainiyanta ƴaƴanka ka dauki dawainiyansu kuma kana yi tsakaninka da Allah don ka ba su haƙƙinsu saboda Allah ya ce ka ba su haƙƙinsu shikenan sai ya zama da sawabin wannan ubangiji ta Allah yana bulbulo maka arzikin sun ta hannunka gurgudun abin da za su iya mallaka ko da ka ji yasa ka kyauta ta wa iyalinka kar ka dinga nuna mata gadaran cewa wai ai kake nemowa ita tana gida a'a kai kake nemowa amma ba kai kake azurta kanka ba tana zaune a gidan ɗan ɗari biyar ɗin da za ka bata sai Allah ya biyo da shi ta hannunka sai ka bata arzikin da ya zo mata ta hannunka kai ƙarin matsayi ne a wurinka wanda kila ba don akwai tamba kuma wannan ɗari biyar ɗin ba za ta zo ba shi ya manzo sun haife khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wanda ya fi kowa alkhairi a cikin ku wanda ya fi kowa kyautatawa iyalinsa yake to ni na fi ku kyautatawa iyali gurgudun yadda kake kyautata wa iyalinka din gurgudun yadda Allah yake jin tausayinka amma Allah ba ka karike ka ba su haƙƙin su kaki wannan nasu ne kaki ka bayar sai Allah ta'ala ya jarrabe ka saboda mai saboda baka gode wa Allah ka yalwata wa iyalinka ba duk abun da dan adam yake so in dai mutum ne mai hankali mai son alkhairi to duk wadatan da yake nema ai bukatan sai rufa wa iyalansa asiri ne da matarsa da yayansa ki zama duk abun da suka nema din nan zaka iya mutu abun da ya shafi karatun su lafiyan su cin su da shan su da sauran su kuma wannan shine abun farin cikin ka duk lokacin da iyalenka suka nemi ka musu wani abu kai kai zama kana da abun da zaka yin ka musu sai ka gode wa Allah a ba mu kudin kaza gashi a ba mu kudin kaza da matarka da yayanka har ya zama kana iya cirewa ka bayar wallahi ka baraka ce alhamdulillah ka gode wa Allah a zuciyanka wani yana nan bai da matan ma bai da abun da zai ci zai iya biya wa kan riga da zai ɗinka wannan bai da ita sai ya yi bara ya je ya yi roƙo sai ya zudda mutuncinsa sai kuma har ma kana iya wa wani sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ne yake biyo da arzikin nasu ta hannunka ba wayonka ba ne ba dabaranka ba ne shi yasa manzon Allah ya ce wanda ya fi kowa alkhairi wanda ya fi kyautata wa iyali yake na fi ku kyautata wa iyali za ka tsaya ka kyautata wa iyalinka tsakaninka da Allah idan ka yi haka sai ubangiji ta'ala ya jibinci al'amuran abun da yake wahalar da wani sai kakar kuma baya wahalar da kai kuma matar ka ta gane cewa kana yi ne tsakani da Allah kai kana iya kokarin ka don ka kyautata mata wallahi ran da baka da shi sai ka baka uzuri amma in kana da shi ma kana bubboyewa baka son yi baka ne to ko baka da shi ba za ta baka uzuri ba kiganan zaman ta kiyon ku ba za ta yi dadi yanda ake bukata ba wannan na min saura minti biyar sai abu na karshe sai sallake wasu abu minti uku abu na karshe shine kishin mata dukkan wanda ya aure mace guda biyu dole zai ga kishi ko uku ko hudu wannan kishi na mata dabi'a ne da ubangiji ta'ala ya halitte su da shi wallahi ba kai saka cire musu ba da kai zaba ai mace kan in bata da kishi to bata son mijinta ne son mijin ne yake sa ta yi kishin sa amma kishin kala kala ne akwai kishi na al'ada na dabi'a wanda bai saba wa shari'a ba wannan kan an halitte mace da wannan so Aisha ma suna da shi akwai kuma kishi na hauka wannan kan hasada ne da mugunta ba ta son ci gaban yar uwarta tana masa hasada har ta zo haukan ma har yanzu ya shafi mijinta to wannan ba daidai bane wannan kuskure ne amma irin na dabi'a wanda zaki dan ji wani abu ya dan soso a ranki saboda an yi wa kishi yanki murmushi ke ba a miki ba ko wani abu makamanci wannan wannan ba wani abu bane kishin kuma ya wuce kai kuma sai ka dan sanyaya mata in ka fahimci irin wannan ne Ummu Salma radiyallahu anha lokacin da manzo ya aure ta ai ta ce da ba za ta aure shi ba da zai aure ta sai ta da matsala guda uku farko shekarun ta yayi yawa na biyu tana da yaya agola na uku kuma tana da kishi mai tsanani manzo kuma ya ce shekarun ki ba su dame ni ba dama ai shi ya saba auren matan da suka bi shekaru saboda akwai maslaha wajen auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi awa ne kawai ba sannan kuma ƴaƴanki yace zan rike su kaman ƴaƴana daga cikin ƴaƴanta akwai Amr ibn Salama wanda manzo kuma yake cin abinci tare da shi da yake hannunsa na yawo na yawo yake masa sai yake masa ya gulamu sallallah wa kun bi yaminika wa kun mimma yalik ya ka yaro kai bismillah yanzu ka ci abinci ka ci da hannun dama kai ka ci gaban ka to wannan agolan ne manzo Allah ya rike su kaman yayansa sai yace kishi kuma zan miki addu'a Allah ta'ala ya yi miki sai mata addu'a a sai kishin yayi tsanani yana bukatan addu'a Allah ya yi shi domin zai hana zamantakewa na aure shi to amma duk da haka wataran an yi tafiya manzo kuma sai man tara nan kwanan ta shiga wajen Safiya Safiyatu bintu Huyay dai matar sa kiran ta ma ki tace manzo kuma yanzu a ranan kwanan na zaka je ka shiga wajen yar Baihuge sai ta faɗi wannan kalma tare da cewa lalle baban ta Baihuge ne don a ribato su a Banu Qurayza ne amma duk da ta musulunta ai wannan maganan babu ida to sai ta yi nadama ta ba manzo kuma hakuri take don Allah ya mata addu'a Allah ya gafarta mata to kaga wannan kishi ne to matar ka za ta iya irin wannan yanzu ta kwabbala wani abu na kishi amma ya kamata ta gane cewa ta yi kuskure ta baka hakuri ta nemi Allah ta'ala ya yafe mata Aisha radiyallahu anha ita ma ta yi irin wannan kishin wani lokacin manzo to aina a yawan ambaton Khadija ina yawan ambaton Khadija da alkhairi abun ya damu Aisha kuma Aisha ba ta samu Khadija ba Khadija ta rasu bayan shekara uku manzo to ya aure Aisha amma sai take cewa ya Rasulullah ana yawan ambaton matan nan wannan tsohuwar matan kullum sai ka dinga ambatonta Allah ya musanya maka wanda ta fita tana nufin wai ita Aisha manzo Allah ya ce wallahi ma abdalani Allahu khairan minha wala Allah bai musanya min wanda ya fita alkhairi ba bai musanya min ne to kaga kenan har wacce ta rinsu ma ana kishi da ita har wacce ka sake ma gaji dai sake ta daidai ba ma zaman dadi kai ba amma in ka ambace ta matan ba za ta yi kishin wannan Aisha radiyallahu anha tana yi wa sauran matan alfahari kishi ne dukkanin su gaba ɗayan ku saurori ne manzo Allah ta mai aure ku amma ni kuma a buduru ai aure ne tana wannan alfahari din ba kishi bane amma Zainab ne ko take iya ba ta hanka Zainab bintu Jahsh idan ka zai tace dukkanin ku iyayen ku ne suka aurara manzon Allah ku amma ni kuma Allah ta'ala ne ya tsaura aure na daga sama samban bakwai wannan ba abin da Aisha za ta ce an rufe kofa kawai to saboda haka irin waɗannan abubuwa na kishin zaka yi hakuri da su amma kamar yadda na faɗa kishin fa da zai zama hasada ya zama mugunta ya zama gaba ya hana gida kwanciyan hankali kai mai gidan hankalinka bai kwanta ba matan hankalinsu bai kwanta ba yaran gidan hankalinsu bai kwanta ba yazo ya rusa tarbiya ya tarwatsa gida babu kwanciyan hankali to wannan kan haramun ne a addinin musulunci idan mace tana yin haka to ba ta koma zuwa ga Allah ta'ala ai shi mijin da ya auro shi kishiyan wallahi ba laifin sa bane Allah ta'ala ne ba shi izini zai iya karawa kuma haka Allah yake so haka manzala to yake so ya kara din da zai shawarci manzala to in kara aure ko karin kara zai ce ka kara saboda me saboda addini ya fi son haka yanzu kina fushi da hukuncin Ubangiji ne subhanahu wataala? Yanzu ke kan da ba a baki dama ba, ai ba dama ki karo miji. Mijin ma da ba a baki dama ya karo mata ba. In dai yana addinin musulunci wallahi da kwaya ɗayan zai kara. Ai da kwaya ɗayan zai tsaya akan da zai kara ba. To da haka sai ki masa uzuri cewa ya bi umarnin Allah ne, akwai alkhairi da yawa a cikin wannan abun, shi yasa ya kara aure. Sannan ku kuma maza sai ku yi hakuri a bisa kishin mata, saboda ɗabi'a ne a jikinsu, tunda Aisha ta yi kishi, don Allah akwai matan da ba za ta yi ba. Tunda Ummu Salma ta yi, akwai matan da ba za ta yi ba. Matan manzon Allah sun yi kishi, sun haɗe masa baki, har ya ƙaurace musu ma, ya je wata guda ɗaya da bare sake shiga wurinsu ba. Saboda haɗe masa baki da suka yi don kishi, ya je ya shiga ɗakin baiwarsa ya sa su, kuma yana da daman ya sadu da baiwansa, amma kishi ya sa su har suka haɗe kansu ma, yanzu kishin ba tsakaninsu ba, kishi tsakaninsu da baiwar manzon Allah ta salma ta ɗakansa, har suka wato ainihin fusatar da manzansa, suka haɗe masa baki ya je ya ƙaurace musu. Wata guda sai bayan kwana 29 yanzu ya shiga gidansa, yana shigowa Aisha ta ce, "Ah, wata ɗaya kace ai, yanzu kwana 29 ne." Ka koma. Sai ta ce, "Ah, ai watan akwai mai kwana 29. To ku duba wai kwana ɗaya da ya rage maimakon ta yi murna ya dawo. Sai ta ce, "Ah, watan bai yi ba." Haka kowace mace za ta iya ba. Sannan haƙuri irin na maza su a sai nemi hujjoji ya gamsar da ita, "Ah, akwai wata mai kwana 29. Sai ma ya gamsar da maka wani abu na kishi, sai ka nemi yadda za ka gamsar da ita. Alami lafiya cikin laluma don a zauna lafiya. Amma in ta nuna hauka kuma ba wata lokaci sai an yi haukan kafin za a daidaita da su. To da ka yin hauka take kabi din fa, to ƙarshe ta dole sai ka ɗauki ta take, in ba ka ba gaba ɗaya za ta lalata gidan, ko ta kori ɗaya matan, ko ta lalata maka tafiyan 'ya'yanka, ya zo ba ka da ƙima da mutunci ma a wuri 'ya'yanka. To ku ka da irin wannan baƙin ciki, baƙin kishi wanda yake zama hasada da gori da ainihin wato mugunta da adawa, wannan kuma bai kamata mace ta gari ake tana da irin wannan ba. Muna fata Ubangiji ta'ala ya sa albarka a cikin wannan auren. Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya ba da zuriya ta gari, Allah ya tarbiyyantar da mu, ya tarbiyyantar mana da iyalanmu. Sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.